Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 6 ga watan Janairu shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Rasha ta samu yakan jamhuriyar mutanen Luhansk da na jamhuriyar mutanen Donetsk cikin rundunar sojin Rasha a gumance. Kasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaki wajen 40 cikin makonni masu zuwa. Sannan an tsinci gawar wani dan gugurmayar da kare yancin yan luwadi na kasar Kenya cikin wani akwatin karfe yashi a gefen wata hanya.
Kanin labaran duniyar kenan, to har ila yau za ku ta cewa a Najeriya kotun daukar kara da ke zama a jihar Sokoto ta tabbatar da cewa jam'iyyar PDP za ta yi takarar gwamna a zaben da za a yi a wannan shekara.
Yau kotun daukar kara da ke Sokoto ta bayyana abin yadda yake, inda take cewa primary election din mun na biyu primary election ne wanda kotu ta bada umarni.
Sannan za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Najeriya sun fara daukar matakai bayan da aka samu ɓullar cutar mura tsuntsaye a wasu yankunan kasar.
Idan matakan da kamata a ɗauka su ne na kiyayewa, duk inda an kasance da ciwon na akwai shi a kiyaye dokokin kaji da ta kawo wannan da duk abin da shafi kaji wani kwai ne wani abu kuma in ma cikin gida aka ga wani abu ya samu a guru a zo mata a kwaji ne ba shi.
Za kuma mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda na shirya zan kuma gabatar, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu taurari da fatan amuni lafiya ga labaran. A bayanin da takan yi kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi, ma'aikatar tsaron Burtaniya yau Juma'a ta ce Rasha ta sa mayakan jamhuriyar mutanen Luhansk NLR da na jamhuriyar mutanen Donetsk DNR cikin rundunar sojin Rasha a hukumance tun ranar 31 ga watan Disamba da ya gabata. Kasashen duniya daina daukar Luhansk da Donetsk ne a matsayin sassan kasar Ukraine. To sai dai a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya, Rasha na ikirarin cewa NLR da DNR din duk sun zama cikakkun sassan kasar Rasha biyo bayan ƙuri'ar raba gardama ta watan Satumba na shekara ta 2022. A halin da ake ciki kuma, kasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaki wajen 40 cikin makonni masu zuwa a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka, a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau din nan Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Scholz sun sanar jiya Alhamis cewa kasashen su biyu za su tura tankokin yaki masu inganci don su taimaka ma Ukraine wajen fatattakar Rasha mai mamaya. Amurka za ta samar da tankokin yaki samfurin Bradleys, makale da bindigogi samfurin 25mm Automaton da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma makamai masu linzami na tarwatsa tankokin yaki, baya ga tankokin yaki samfurin Madas da Jamus za ta tura a cewarsu. An tsinci gawar wani dan gugurmayar kare yancin yan luwadi na kasar Kenya cikin wani akwatin karfe yashi a gefen wata hanya a karamar hukumar Usin Gishu da ke yankin yammacin kasar. Kafar labarai ta Associated Press ta bayar da rahoton cewa wani dan kabu-kabu ne ya ankarar da yan sanda cewa wata mota wadda ba ta da lamba ta jefar da wani akwati a kan hanya. Yan sanda sun samu gawar Edwin Chiloba cikin akwatin, ba a dai san musabbabin mutuwarsa ko kuma abin da ya sa aka kashe shi ba. Kenya dai na daukar harkokin luwadi a matsayin manyan laifuka, kuma hukuncen luwadi sun hada har da mafi tsanani na daurin shekaru 14 a gidan yari, a cewar kungiyar kare yancin yan luwadi da dangoginsu LGBT ta kasa da kasa ta Human Dignity Trust.
Madalla nan gaba kadan Ibrahim zai dawo da karshen labaran duniyar, amma kafin nan a Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kara samun galaba a fafutukar da take yi na karɓar mulki daga hannun jam'iyya mai mulki. Wannan na zuwa ne lokacin da kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Sokoto ta tabbatar da cewa jam'iyyar za ta yi takarar gwamna a zaben da za a yi a bana. Daga Sokoton ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya an jima ana taka rikicin cikin gida a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya inda a jihar ma ita ce babbar jam'iyyar adawa rikicin dai wanda ya sanadin gudanar da zabukan fitar da dan takarar gwamna har sau biyu tsakanin Dauda Lawal Dare da kuma Ibrahim Shehu Gusau yau kotun daukaka kara dake zama a Sokoto ta kawo karshen sa inda ta tabbatar da cewa Dauda Lawal Dare shine halattacin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara bayan da kotun ta yanke hukuncin daya daga cikin lauyoyin Dauda Lawal Dare Barista Shehu Ajiya yayi tsokaci akan hukuncin da ta yanke
maganan da suke yi na cewa primary election dinmu bamu bada 21 days notice ba kamar da yake cikin kundin tsarin dokar zabe ta Najeriya ta 2002 yau kotun daukar kara dake Sokoto ta bayyana abin yadda yake inda take cewa primary election dinmu na biyu primary election ne wanda kotu ta bada umurni wanda muke cewa court order primary wanda yake yana da bambanci da primary election inda muka yi na farko to wannan idan kotu ta ce aje a saki so zance a saki ba ko su 21 days notice shine wannan kotu ta tabbatar ta ce bai mata su ba so alhamdulillahi a dalilin wannan ta ce abinda muka yi primary election dinmu da PDP ta yi na 23 of September primary din yayi kuma ta tabbatar da Dauda a matsayin dan takarar gwamnan Zamfara a 2023
na yi kokarin jin ta bakin ɗayan bangaren na lauyoyin da ke tsayawa Ibrahim Shehu Gusau sai dai sun yi batan dabo bayan kammala zaman kotun kuma na neme su na rasa mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Zamfara Muktar Ahmad Lugga wanda ya halarci zaman kotun shi ma ya tsokaci akan wannan galaba da jam'iyyar PDP ta samu
wannan abu da ya faru ba wai Dauda ne aka kawo kara ba mutanen Zamfara ne aka kawo kara kuma an kalubalanci democracy ne kuma Allah ya tabbatar da gaskiya ta tabbata bisa ƙarya wannan abun da ya faru kenan to saboda haka jama'a muna fatar wannan zai zama mataki na farin wanda za a dawo ma mulki ma hannun talakan Zamfara
nayi kokarin neman wadanda za su yi tsokaci a bangaren Ibrahim Shehu Gusau sai dai adan ya ci tura domin dukan wayoyin da na kira na mutanensa suna kashi da yawa magoya bayan jam'iyyar PDP da suka halarci zaman kotun sun nuna jin daɗi da wannan hukuncin kamar yadda daraktan ya kwanne mazaɓe na Atiku Okowa a jihar ta Zamfara ya nuna
amma Allah cikin ikon shi ya nuna shine mai iko shi kan yi da yaso don haka ya nuna ikon shi ya bayyana da gaskiya akan ƙarya kuma wannan kotu ta tabbatar da cewa lallai kotu ita ce mataki na ƙarshe da talaka zai nemi adalci kuma ya samu adalci
yanzu da wannan hukuncin jam'iyyar PDP ta dawo tsaf cikin batun takarar gwamna a jihar Zamfara a zaben da za a gudanar a wannan shekara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
madalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya
to Mahmud a wani taron kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis director general na hukumar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yayi bayane masu kyau da marasa kyau game da cutar COVID-19 ya ce a shekara ta hudu da barkewar annobar duniya na wani matsayi wanda yayi matukar funa shekarun da suka gabata saboda tsarin kiwon lafiya da rigakafi da kuma yadda ake jinya a akasarin shekarar bara cutar ta COVID-19 ta yi taraguwa aikin rigakafi ya karu a fadin duniya kuma an samu ci gaba mai dorewa a kanana da matsakaitan kasashe to amma ya gargadin cewa har yanzu akwai barazana daga cutar ta COVID-19 a tabakin sa har yanzu akwai rashin daidaito sosai wajen sukunin gwaji da jinya da kuma rigakafi kowane mako mutane kimanin 10,000 ne ke mutuwa sanadiyar COVID-19 hasali ma adadi na hakika na iya fin hakan a rana ta hudu kenan yau jama'a da yan jam'iyyar Republican na majalisar wakilan Amurka za su saki kokarin zabar sabon kakakin majalisar wakilan kasar wani gungun yan majalisar su 20 masu tsatsauran ra'ayin riƙau yayi nasarar taka burki ma dan majalisar wakilai daga California Kevin McCarthy na tsawon kwanaki uku a yunkurinsa na zama kakaki saboda sun yi imanin cewa ba zai iya bayar da cikakkiyar kariya ga muradun yan ra'ayin riƙau ba rana ta uku ma da aka yi kokarin samun shugaban majalisar wakilan mai kujeru 435 ta kasance kamar rana ta farko da ta biyu, inda Makati wanda ya shafi shekaru 16 yana dan majalisa, wanda kuma shine shugaban yan republican a majalisar a yanzu, ya kasa yin nasara wajen samun adadin kurkun da ake bukata don wannan matsayin.
A gaida Ibrahim Kalmas Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leka jamhuriyar Niger, kuma mun kiwon lafiyar dabbobi da ma na al'umma na ci gaba da daukar matakai tare da yin gargadi ga yan kasar dangane da cutar mura tsuntsaye da ta bayyana a jihohin Tawa da babban birnin Yamai. Ga Haruna Mamman Bako da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Biyo bayan kullar cutar mura tsuntsaye a cikin wannan jihar ta Tawa, musamman a gundumar Buza da ke gabas maso arewacin birnin Kwanni da ma babban birnin Yamai, hukumomin kiwon lafiyar dabbobi da ke kan iyakar Nijar Najeriya sun shiga jan hankulan al'umma da daukar matakan hana shigowa da tsuntsayen daga tarayyar Najeriya, inda ake ganin daga can ne abin ya taso. Dr. Isaka Aliyu Farka shine shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na birnin Kwanni da ke kilomita 2 kawai da iyaka da tarayyar Najeriya.
Nan kasan mu da jihar Tawa an ce mun buza an kane ta. Amma muna kirar mutane ai hatar tunda an kace an ga bakkawa bakin iyaka ya kusa da yake nan. Kinan mu tsakan da kuma ta doka su ne na kiyayewa. Duk inda an kasan da ciwon nan akwai shi a kiyaye doko kaji da ta kawo nan da duk abin da shafi kaji wani koi ne wani abu kuma in ma cikin gida an kaga wani abu ya samu a guru a zo maza a hudi a dubar shi saboda a dauki matakai. Bai hana mu ja hankalin mutane su tsusan da ke akwai ta Tawa, akwai ta Yamai, abin da sauran gare mu kiyaye akwai.
A dai kowace safiyar Allah dimbin matasa ne daga janguriyar Nijar ke kutsawa a sako da lunguna na birane da ƙauyuka arewacin tarayyar Najeriya domin neman kashi ko zabbi ko tantabaru ko talotalo tare da shaƙe motoci masu tarin yawa da tsuntsayen domin kutsawa a babban birnin Yamai, inda farashinsu ke halbawa a kowace rana. Wannan shi yasa ne tuntubi waɗansu matasan da ke wannan sana'ar da ma safarar tsuntsayen zuwa babban birnin Yamai domin jin irin matakan da suka ɗauka domin kiyaye kawunansu. Al'umma da ma ƙasar ta janguriyar Nijar da yaɗa wannan cutar ta mura tsuntsaye.
An mamman da tsagar ka nasa da kaji nan kasar birnin Kwanni. A halin yanzu da mun ka ji wannan labari to maɗauki mataki game da kaji wanda ka shigo mana baki, to kaga shi amma kasuwar ga da kaci mutanen mu na zuwa su zuwa, amma ja in Allah su ba wannan ta kenan kokarin kare abin da ka shigo wa nan cikin kasuwa. To farko abin din mun ka gane ka zaba ta labar ma ga da musa take shi ta mai hidda ta ge wa musa ta ciki saboda mun kan kamo sa abin cuta mana ya kai. Amma da yake hukuma ta dauki mataki abin da zai kare lafiyar yan kasa gaba daya, to ba mu jin komai kashi sai dai mu hatan Allah ya sauwaka. Na shiga da kaji mai to lokaci na insha Allah muna fata Allah ya kasa kyon al'amari a cigaba da kasuwa.
Kuma Adam matakin da zamu fadi abin da ke shigowa ne sa gare mu kana ƙoƙarin mu bar shigowa gare mu wanda an namu na gida na shine muke amfani da shi yanzu.
Hukumomin kiwon lafiyar dabbobi na wannan kasar suna da tanadi na kota kwana game da irin wannan matsalar, kuma tuni suka motsa matakan hana shigowar tsuntsaye da ke dauke da wannan cutar a cikin wannan kasar, in ji Dr. Isaka Aliyu Farka.
Kusan san Minister Ke Elevage tsari ne da mu muna da wannan matakan da ake yi suka wannan idan irin wannan cutuka sun samu. Musamman muna da wani sabis da ke ma SOC service officer da control, muna da mutum bakin iyaka wanda ke sa ido musa duk abin da shahi kayan dabbobi da ka shigo da ka fita. Mutane ka mata su san shi, kuma in akwai wata matsala ko da wanda ya gani ya zo shaida mishi shi kuma ya gudu ya zo ya faɗa mana. Shina nan bakin iyaka.
Daga dai cikin gargadin da hukumomin kiwon lafiya na wannan kasar ta janguriyar Nijar ke ci gaba da wallafawa hadda dafa naman tsuntsaye har yayi rumus kamin a ce. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a janguriyar Nijar.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka wannan mako ya duba takaddamar da ake yi ne a Majalisar Wakilan Amurka, inda aka gaza zaben kakakin majalisar. Duk da cewa an yi zabe har a zagaye na 11, amma abin ya citira, lamarin da har ila yau ya sa aka dage zaben a jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Yau mutum da zamu tattauna akai kenan, sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwana uku bayan da suka hallara a zuwar majalisar dokoki a ranar Talata, sabbin ƴan majalisar wakilan Amurka sun gaza zaɓar kakakin majalisar su saboda cijewa da wasu ƴan Republican suka yi na kin zaɓar Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar, wacce ƴan Republican suka karɓe rinjayenta daga hannun ƴan Democrat bayan zaɓar rabin wa'adi da aka yi a watan Nuwambar bara. To shin me yasa ƴan majalisar wakilan suka gaza zaɓar kakakin majalisar? Ko menene korafin ƴan Republican da suka ki zaɓar ɗan jam'iyyar su? Kanan kenan daga cikin abubuwan da zamu tattauna tare da mai fashin baki Dr. Nasir Damuwa, wanda ɗan Najeriya ne da ke zaune a nan Amurka. Amma da farko ya fara ne da yin tsokaci kan yadda ke kallon wannan dabarwa.
To al'amari ne wanda yake gaskiya a shekara 100 kenan ci ba ta ɗan irin wanda an taɓa yi shekara Irish coach wanda aka yi, ina ganin an ce za ka yi ko nawa ne ma zaɓe, ko yana da yawa dai a zaɓi a kakakin majalisa. To amma a wannan lokaci ka ga yadda a wancan lokaci gaskiya suka haɗa kansu, har da ƴan Democrat da Republican suka haɗa kansu aka zaɓi kakaki guda. Amma wannan lokaci ka ga bambancin siyasa ya ƙara ƙaruwa sosai, abin nan ba haɗin kai a komai. To kaga yana wuya, sannan daga cikin ita wannan jam'iyyar wadda ke da rijiyoyi a cikin majalisa ɗin, su waɗanda ke riƙe da waɗanda suka ƙi naƙe ɗin su kawo kujerar naƙi, suna da wani ra'ayi wanda yake amma ka sagamo shi ne a alƙiblas.
Yawwa, dama ina son tambayan ka ce to menene dalilin su na ƙin zaɓen ɗan uwansu ɗan Republican?
To abin da suke so gaskiya idan ka saurari nasu bukatu, so suke maka da nan zuwa shekara biyu ba abin da za a yi in ba ta a yankin timu ba a cikin gwamnatin Amerika, irin rigingimu na siyasa. Don wannan ma na bayan da na ji abin da suke so shi ne, idan lokaci ka san sunan gwamnati idan aka yi abin nan kasafin kuɗi ba za a kashe fiye da abin da majalisu suka yi abin nan ba.
Amince ba.
Suka amince ba. To idan gwamnati na son kasan kusan ƙarshen shekara tana gana wannan batun rina gwamnati, wato gwamnati shutdown ɗin.
Haka.
To sai ka ga duk lokacin da aka yi irin wannan dai Rusiya su za su haɗu dai a dai ɗan cacar baki su daga ba dole a ɗaga, saboda rashin ɗagawa ɗin. Adadin shi yana da yawa sosai, zai yana ruguza tattalin arziki a Amerika. To yanzu a wannan nasu na ƙarshen nan da na ji suna nema wai shi ne, idan wannan lokaci ya yi kada a ɗaga ma gwamnati kafa a yi wannan ko safeguard measure ko kuma a yi abin nan a yadda ma ɗaga ma gwamnati debt ceiling ɗin da tana yara ta kuɗi ta ƙara ta biya bukatunsa na gwamnati.
Dokta, wani abin mamaki shi ne wannan takaddama sai tana kunno kai a tsakanin su ƴan Republican, maimakon a ce an ga sun samu haɗin kai, amma kuma sai gashi har mutum 20 sun ware sun ce su sun hau kujerar naƙi. Wannan kamar yana nuna cewa kenan akwai babbar ɓaraka a tsakanin jam'iyyar ta Republican da ta karɓi ragamar tafiyar da shugabancin majalisar wakilan.
To yanzu nan ma kamin ka kira ni nan, ina nan ina sauraren irin masu fashe fashen siyasa, suna haɗin cewa wannan abu ya daɗewa da faruwa tun lokacin Ina wancan shugaba na kakakin majalisa na wancan lokaci har zuwa lokacin da Ryan ya yi, da kuma shi wannan da ya ɗauki lokacin da suka samu rashin rinjaye, Ryan ya sauka, shi wannan ya zama minority leader, shi Kevin
McCarthy.
Wato abu ne wanda yake ya daɗe yana faruwa, maimakon su kokari su walwale wannan matsala sai aka kyale shi ta hayayyawa. To har ya kasance yanzu su an samu mutum 20 irin masu irin wannan ra'ayi na wancan lokacin na su jam dela ɗin da surayen su korayen wanda yake amma a wancan lokaci ba yawa suke da amma yanzu sun yawa da kuma sun yi ƙarfi irin su wannan gas na Florida da wasu dai abin nan ɗan majalisu waɗanda yake suna irin su da tsoron ra'ayi na ana ce musu right wing extreme right masu tsoron ra'ayi hannun dama na ita Republican Party din to sun yi yawa kuma sun yi ƙarfi to kaga kuma ya kasance kaga majority din da ita Republican Party ta samu mutum huɗu ne kawai idan aka samu ko mutum huɗu suka ƙiyadda da shi to ba zai zama speaker ba kenan
wani abu mamaki kuma har ila yau shine gashi har tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda shi madan Republican ne ya sa baki kafin aje zagaye na hudu ba kai ga gaci ba kaman wannan abu ya baka mamaki duk da cewa shi Trump din ya sa baki
to bai bani mamaki ba abu ne na farko dai kage yanzu bai da karfi irin wancan lokaci gaskiya ko ra'ayin da ake saurare na mutane musamman su Republican sun nashi karfin ya rage sosai tunda kaga ma asali abin da su ɗan jam'iyyar kokan ke cewa shi za musu wannan hasarar da suka yi a wannan zaɓen da aka yi na rufin zango so shi ne na farko abu na biyu kuma shi ne wasu na ganin ma shi bai da ra'ayi yana dai faɗa ne kawai amma ainihin bai da ra'ayin su abin nan wannan ya zama abin nan speaker ka san akwai wannan tunanin an taɓa wata magana cewa ka san dokar America ta ba da dama ko ba wanda a kan majalisa bai zama speaker. So an taɓa wani ɗan ƙarshen tun lokacin da ya yi hasara rashin zaɓen nan. Aka ce a zo a yi takara idan aka yi takara sai a san shi zama speaker. Wai sai ya tumɓuke wannan Joe Biden.
Haka.
Sai abu da irin ne a daita can baki ko bai tumɓuke shi ba da ya kira wannan a zo a yi taro kamar yadda aka yi mishi aka tsige shi.
Na fahimta.
To shi ne wasu na ganin yana da wannan ra'ayi. Har yanzu. So ba a iya dai ganewa. Amma dai ba abin mamaki ba ne don ya yi magana gaskiya ba su bi ba saboda yanzu suna kawar da kansu a cikin jam'iyyar Republican.
Dr. Nasir Damo kenan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa sai Julie Levis Gresha da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To saƙon farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule kan karkar duk a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Muna fatan hukumar zaben ƙasar mu Najeriya INEC za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a wannan zaɓe da ke tafe. Domin haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a ƙasar mu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa masu fifita buƙatun ƙasa sama da buƙatun su. Sai da saƙon Baffa Haruna Bajoga wanda yake wato na kungiyar Arewa Media Writers wanda yake kafa kwamitin tattara sakamakon zaben shugaban kasa daga jihohin Najeriya da hukumar zabe ta ce ta yi hakan yayi daidai kuma ya kara nuni da cewa shirye-shiryen zaben suna ci gaba da kankama gadan-gadan fatan mu dai Allah ya zaba mana shugabanni na gari a wannan zabe sai kuma sakon Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyas Yakubu da kuma Yakubu mai aski ba da raka waɗanda suka ce muna kira ga al'ummar Najeriya waɗanda ba su karɓi katin su na zaɓe ba da cewa tun kafin lokaci ya ƙure musu su gaggauta su garzaya ofisoshin zaben da suke yankunan su su karɓa domin dole sai ta hanyar katin zaɓe ne za a iya sauya shugabannin da ake gani ba su iya yi wa talakawa komai Sai karshe muna addu'ar Allah ya sa a yi zaben Najeriya lafiya. Allah ya ba su jagorori nagari masu kamanta gaskiya da adalci. Sai kuma sako daga Buba Mai Goro, sakataren kasuwar Gashuwa, wanda yake shawara ta ga matasa. Ya kamata su garaza ya hukumar zabe mafi kusa don su karbi katin zaben su. Rashin karbar katin zaben matsala ce da illa ga arewacin Najeriya idan aka duba yadda matasan kudanci suka karba. A ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda yace iyayen masarakuna da malaman addinai ya kamata ku ci gaba da rike matsayin ku na iyayen al'umma. Ku daina nuna ra'ayin siyasa ku a fili domin nuna ra'ayin ko karkata da kuke yi a wani bangare. Hakan zai iya zubar muku da kima da mutunci. Da fatan za ku rungumi kowa da kowa a matsayin naku. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga wannan sakon. Allah yanzu kuma sai labarin duniya a takeice.
To a takeicen a bayanin da takan yi kan mamayar Ukraine da Russia ta yi, ma'aikatar tsaron Burtaniya yau Juma'a ta ce Russia ta sa mayakan jamhuriyar mutanen Donetsk da na jamhuriyar mutanen Luhansk a cikin rundunar sojin Russia a hukumance tun daga ranar 31 ga watan Disamban da ya gabata. Kasashen duniya dai na daukar Luhansk da Donetsk a matsayin sassan kasar Ukraine. To sai dai a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya, Russia na ikirarin cewa da LNR da DNR din duk sun zama cikakkun sassan kasar Russia biyo bayan ƙuri'ar raba gardama ta watan Satumbar shekara ta 2012. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus za ta tura ma Ukraine tankokin yaki wajen 40 cikin makonni masu zuwa a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine din karkashin jagorancin Amurka, a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau din nan Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Scholz sun sanar jiya Alhamis cewa kasashen su biyu za su tura tankokin yaki masu inganci don su taimaka ma Ukraine wajen fatattakar Russia mai mamaya. A wani taron kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis, Director General na hukumar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi bayanai masu kyau da marasa kyau game da cutar COVID-19. Ya ce a shekara ko shekaru hudu da barkewar annobar, duniya na wani matsayi a yanzu da ya fi shekarun da suka gabata saboda ci gaba da aka samu a fannoni daban-daban na yaki da wannan mugunyar cutar.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ne gabatarwa, sai Julie Ladies Version da ta hada wannan shirin, da kuma engineer mu John. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.